الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سيك سادوا أولنا مقولي أولنا مسلاة من البركة مسلاة على محمد إنجمي أنا الجهر برنو أقرم بجولي a wannan yammaci na ranar Juma'a 13 ga watan Ramadan, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1429, yanin da yazo daidai da 12 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2008, a inda muke cikin tafsirin suratul Hud. Kafin mu je ga tafsirin ayoyin da za mu fassara yau, akwai sanarwa wacce za mu gabatar da ita kafin kuma mu amsa tambayoyi. Kamar yadda aka sani, a duk shekara akwai taimako da wannan masallaci yake tarawa, wanda ake taimaka ma mutanen da suke daure a gidan prison da marayu, da kuma waɗanda suke kwance ba su da lafiya suna asibitoci. Wannan masallaci ya saba yin wannan aikin alkhairi duk shekara. To wannan shekara ma insha Allah akwai niyyar yin wannan aiki, kuma waɗanda suka saba taimakawa a duk shekara, wasu daga cikinsu ma har sun yunkuro sun fara taimakawa wannan taimako da suka saba bayarwa. Daga ciki akwai matar mai girma wannan Borno State, Hajiya Fatima Ali Sharif, wanda duk shekara takan aiko da buhuhuna na shinkafa da na sukari. To wannan shekarar ma ta aiko buhu 10 na shinkafa, ta kuma aiko buhu 10 na sukari. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ayyukanta, abinda ta yi don taimakon waɗannan mutane Allah maɗaukakin sarki ya sakanka mata, da kuma ba ta jajircewa da juriya bisa ga wannan aiki da take. Allah maɗaukakin sarki ya alkinta mata zuriyarta. Sannan bayan haka akwai taimako da wasu suka saba bayarwa domin taimaka ma wasu malamai masu karantarwa a wannan gidan prison din. Akwai director na Capital School wanda duk wata yakan bada 10,015. Akwai barista Adamu wanda muke tare da shi a nan kodayaushe, shi ma yana bada wannan taimako na 5,000 duk wata. Akwai Alhaji Ismaila Ahmad wanda shi ma yana bada wannan taimako na 5,000 duk wata. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sakanka musu da alkhairi, ya ninninka musu arzikinsu, abinda suke da shi na dukiya Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ta. Allah ya albarkace su, ya albarkace zuriyarsu, ya albarkace bayansu, ya sanya musu ayyukan da suke yi a mizanin ladansu ranar gobar kiyama. Waɗanda suke da sha'awar irin wannan aiki, Allah bai ba su dama ba, Allah ya ba su, ya kore musu abinda za su yi wannan aiki, kuma ya tara muku su gaba ɗaya cikin ladansa. Akan biya malamai kamar guda 6 ko ma guda 7 da wannan kuɗaɗe da ake samu. Idan har akwai waɗanda suke ganin za su iya ɗaukar nauyin musu malamai masu karantarwa a wannan guri, to duk kofa a buɗe take. A wannan shekara, kamar yadda aka saba, ana karɓar taimako na abubuwa daban-daban. Ana karɓar taimako na ainihin tufafi, na abinci, na kuɗi, domin kai ziyara wannan gurare da aka faɗa, gidan yari da asibiti da gidan marayu. Saboda haka nan dai kofa abu da take har zuwa kwana 20, ran 20 ga watan Ramadan, wanda za a faɗi ran lokacin da za a je a kai wannan ziyara. Kofa abu da take ga duk waɗanda suke so za su taimaka, za su iya ba da taimakonsu ga liman Sheikh Ibrahim Fadl, liman wannan masallaci na Juma'a, da liman Malam Baba Gana, da kuma Malam Musa Ladab, duk wanda aka gani cikin wadannan aka bashi wannan taimako to an bayar hannu mai aminci insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka kanka kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu jajircewa da juriya bisa ga aikin alkhairi wannan ita ce sanarwa sai kuma ansa tambayoyi a yau akwai littattafai da su malaman da suke karantarwa a wannan guri ko in ce gidajen wannan yari suke bukata akwai alqur'ani mai girma akwai littafin tafsirul allama sharh umdatul ahkam akwai minhajus muslim akwai riyadus salihin akwai tafsirul karimul rahman na tafsirin shaykh sa'idi da kuma littafin ahkamul janais wadannan duk littattafai ne da wanda yake da damar ya sayi wasu ko duka ma daga ciki yana iya saya ya taimaka ma su wadanda suke karantarwa a wannan guri da fatan Allah madaukakin sarki ya biya kowa da alkhairinsa tambayoyi da za mu amsa waɗanda suka zo hannunmu tambaya ta farko wannan yana cewa tafsirin da muka yi jiya wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' a ciki mun faɗi cewa wani ma khalaqa Allah farkon abinda Allah ya halitta shine al-ma' sannan al-arsh ubangiji ya yi wannan kafin halittar sama da shekaru masu yawa sannan kuma an halicci al-lawh sannan al-qalam sannan kuma aka halicci sammai da ƙasa wani ya ce to yana son ya ji cewa magabata sun tafi akan wannan wannan ita ce aqidar dama daga cikin salaf da ahlul hadith idan mutum ya duba littafin sharh fahawiyya na ibn sharh al-aqidah fahawiyya na ibn abi al-izz al-hanafi zai ga bayanai irin wannan in ka duba littafin sharh al-islam ibn taymiyyah kamar irin majmu'ul fatawa akwai wurare daban-daban da ya yi magana haka haka nan almajiransa ibn qayyim al-juziyya a cikin littafansa gurare da dama ya magana wannan ina da koyi a cikin littafinsa ijtima' al-juyush al-islamiyya ya yi magana a kan wannan saboda haka wannan ita ce aqida da wasu daga cikin magabata suka faɗa kuma mun faɗi dalilin ta daga alqur'ani tunda ubangiji ce wa kana arshuhu 'ala al-ma' kaga kenan halittar ruwa duk ta gabata halittar al-arshi duk domin al'arshi din an ɗora shi ne a kan ruwan amma mun faɗi cewa ba a wannan ruwa da muke sha ba ba kuma ruwa na cikin tekuna ko kwazazzabe ko kwazami da kake gani ba wannan wata halitta ce da ban ubangiji ya yi shi ya bar wa kansa sanin wani ruwa ne domin wancan ruwa din an ce a kansa aka ɗora al'arshi mun kuma faɗa a jiya cewa shi kansa al'arshi ba ƙaramar halitta ba ce ba ƙaramar halitta ba ce ubangiji yana sifanta al'arshi da girma rabbul arshil azim wato ubangijin al'arshi mai girma don haka al'arshi yana da girma idan har ya kasance al-kursi ya zaka jefa shi a cikin al'arshi bai wuce ka jefa a warwaro a cikin sahara ba wanda kuma shi kansa wato kursi ne ubangiji ya sifanta shi da cewa sai al-kursi as-samawati wal ard kaga ya nuna kenan al'arshi ba karami bane to kuma aka ce akan wannan ruwan yake kaga wannan shi yake kara nuna maka ruwan ba shi ne wanda kake gani ba domin wanda kake gani ai gashi nan a cikin duniya kaga kenan shi wannan aikin gani ne in ka lissa in ka kwatanta da wancan saboda haka wannan ake nufi ruwa ne wanda ubangiji shi ya san wannan ruwa ne wasu daga cikin asar suna cewa ruwa ne da aka halitta akan iska akan iska yake iska ce take dauke da shi to ubangiji dai shi ya bar wa kansa bai sifanta mana yaya abin da yake ba akwai hadisi da ya zo dangane da fadar wannan ruwa da to amma hadisin bai inganta ba shi yasa ba mu karanta shi ba hadisin Abu Razid al-Uqayli ban karanta shi ba saboda bai inganta ba saboda haka idan aka je aka kara ba aka karatu za a ga wannan sai wasu daga cikin tambayoyi har ila yau da suka zo hannu kamar wani da yake tambayar a gaya masa bambanci tsakanin manzo da annabi da ya yi bambanci tsakanin manzo da annabi kuma nawa ne adadin annabawa nan da adadin manzanni kuma shin manzo ana aika shi ne zuwa ga mutane gaba ɗaya ko zuwa ga mutanensa kawai ko zuwa ga iyalan gidansa kaɗai to in aka ce annabi ko aka ce manzo duk manzo annabi ne mutum baya zama manzo sai ya zama annabi domin annabi shi ne wanda Allah ya masa wahayi duk wanda Allah ya masa wahayi annabi ne idan har an bashi saƙo wanda za a ce da shi ya isar ga mutane Allah ya bashi wani littafi wanda zai ce karantar da mutane wannan littafin yana ɗauke da shari'a sabuwa to wannan shi ake cewa manzo idan kuma ba a bashi wata sabuwar shari'a zai yi aiki dai da shari'ar annabawa da suka gabace shi ko annabin da ya gabace shi wanda shi ake cewa annabi kadai ba manzo ba wato bambanci tsakanin annabi da manzo shine manzo Allah ya bashi littafi ko ya bashi shari'a sabuwa wanda zai aiki da ita kamar annabi Musa annabi Hawwa annabi Musa kamar annabi Isa kamar annabi Shu'aib annabi Nuh duk waɗannan manzanni ne ubangiji ya ba su da tafi kamar annabi Ibrahim waɗanda kuma aka ce su yi aiki da wato littattafan annabawan da suka gabace su da dama daga cikin annabiyan bani Isra'il haka ubangiji ya umarce su su yi aiki da littafin annabawan da suka gabace su kamar annabi Dawud da annabi Suleiman suna hukunci ne da Taura zabura da aka ba annabi Dawud yawanci tasbihi ne da zikiri a ciki da wurindai ba wai shari'a ba ce shari'a suna aiki ne da shari'a da annabi Musa alaihi salam ya zo da ita wace ita ce Taura an gane ko waɗannan annabawa ne ba manzanni ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna anzalna tawrata فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا الله يجي من سوكر ده التوراة وتشا cikin ta akwai shari'a akwai haske yahkumu biha an-nabiyyun annabawa suna hukunci da ita kaga annabawan banu isra'ila Allah yake magana anan yace suna hukunci da me suna hukunci da at-taura yahkumu biha an-nabiyyun alladhi asalam saboda su annabawan da shine ma'anar annabci da ake nufi an ce annabi ne ba manzo ba ma'ana yana aiki da shari'ar annabin da ya gabace shi amma maganar da ake karantawa a wasu littattafai waɗanda ake cewa ai shi annabi shi ne wanda aka ba shi saƙo wanda aka yi masa wahayi aka ce ya aiki da shi kadai amma kai karantar da wani wannan babu shi a musulunci babu shi wato babu wanda aka ce ga ilimi an ba shi amma kai koyarwa kowa kai karantar da kowa idan hatta malamai an ce in suka koye Allah madaukakin sarki zai kama su bare ko wanda ake wahayi wa idza akhadha Allahu mithaqa wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna Allah ya dauki alkawari daga wadanda Allah ya ba su ilimi cewa dalle tabbata hakika su bayyana shi ga mutane kada su koye innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inuhum ubangiji ya tsine ga waɗanda Allah ya ba su ilimi amma suka koye suka danne suka fitowa su karanta idan Allah ya gaya wa malamai wanda ba su kai matsayin annabawa ba idan ga annabawa a ce su a'a an ce su koye wannan ba daidai ba ne saboda haka babu wani annabi da aka ce an karantar da shi amma ya koye shi kadai zai aiki da abin wannan kuskure abinda na gaya muku shi ne annabawa suna hukunci da abin da ya gabata na at-taura na littattafan annabawan da suka gabace su ko manzannin da suka gabace su kuma da dama daga cikin anbiya'u bani Isra'il da wannan sifa ita ce ta su annabawa ne ba manzanni ba da dama daga cikin anbiya'u bani Isra'il kuma kowane annabi ana aika shi ne zuwa ga mutanensa kawai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadar irin baiwa da Allah ya masa da ke banta sai da yake da wasu abubuwa guda biyar yace kowane annabi ana aika shi yub'athu ila qaumihi khassa yub'athu ila ummati khassa wa ana bu'ithu ila an-nasi 'amma kowane annabi ana aika shi zuwa ga mutanansa kadai amma dai an aiko ni zuwa ga mutane gaba daya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine kadai aka aiko zuwa ga duk duniya amma kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanansa kamar yadda Allah ya sifanta annabi Isa yace wa rasulan ila bani Isra'il ubangiji ya ba shi manzanci ya aike shi zuwa ga bani Isra'il saboda haka annabi shi kadai ne aka ce ya je ga mutanensa ga duniya gaba daya kuma an tashi alkiyama babu wani annabi manzo da za a aiko in ba annabi sallallahu alaihi wasallam to amma adadin su wannan akwai hadisi na Abu Umama guda daya wanda yazo wasu malamai sun inganta shi wanda yake cewa adadin annabawa 1024 sannan adadin manzanni 315 Allah madaukakin sarki ya labarta mana 25 ne ko ya ambata mana sunayen 25 ne kawai a cikin alqur'ani daman ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka cikin annabawa ko wanda mun labarta maka labarin ka san da shi akwai kuma wanda ban baka labarin sa ba saboda haka dan akwai wani annabi da aka ce annabi ne baka san labarin sa wannan ba komai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana tantaba tubba shin annabi ne ko ba annabi ba ne wato zai yi ya zama cikin annaba ko ba zai yi zama cikin annaba ba domin akwai annaba da aka gaya masa akwai wanda ba a gaya masa ba wani kuma yana tambaya yake cewa shi ne yana da kuɗi wato yana da aiki ne yake samun albashi to karshen kowane wata kuma sai yake ajiye wani adadi na kuɗi to wannan adadin idan har ya taru ya kai nisabin zakka to wai in ya shekara sai ya fitar da zakka to me zai hana dama abin da ake so ka mallaki dukiyar kuma ta kai nisabi ta kai kuma shekara bayan ta kai nisabi ta kai shekara a hannunka sai ka fitar mata zakka don haka ko ta wace haya ko da ɗan kaɗan da kake rubutsura kana ajewa wannan ba zai hana ka fitar masa zakka matuƙar ya kai nisabi kuma ya shekara a hannunka. Tambayoyin da yawa a kuma lokaci ya tafi don haka za mu taskaita a nan mun samu lokaci ba a ci gaba da an samu su tambayoyinsu Allah ya kafa sarki a bisa ga faɗa daidai ba mu da dan sabbin da kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu a wannan kaje mun tsaya akan aya ta 7 ko yau za mu tashi akan aya ta 8.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
Allah wanda kuke sarki yace wala in akharna ankum al'azab wallahi tabbata hakika idan muka jinkirta muku azaba ila ummatin ma'dudatin har zuwa wani lokaci kididdigagge la yaqulunna tabbata hakika za su rika cewa ma ya bisu me ya hana azabar zuwa me ya tsare azabar ala musaurana yau ba ya tihin ranar da azabar za ta zo musu laisa masrufan anhu ba za a kawar musu da wannan azabar ba wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abinda suke izgili da shi da azaba zai sauka a kansu. Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana wani launi wani sabon salo na kafirci kuma bayan kafircinsu da ya gaya mana wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Je Allah ya gaya mana cewa idan har ka gaya wa waɗanda suke kafire ka ce da su za a tashe su bayan mutuwa abinda suke mai da martani gare ka sai su ce wannan abinda kake faɗa ai ba wani abu ne sihiri ne kawai mabayyane to kai dai da sihiri ne mai tsafi kanka Allah ya baka magana ka iya magana saboda haka kake ta ribatar mu da fasahar ka da iya zancen ka wanda kuma wani nau'i ne da sihiri saboda haka mu ba mu yarda da abinda kake faɗa ba wannan nau'i ne na kafirci baki jefa da kuma launi na biyu banda wannan kuma wala in akhana anhum al'azaba idan muka jinkirta musu azaba ba suna gaggauto azaba ba suna cewa in gaskiya ne kai manzon Allah ne to Allah ya gaggauto mana azaba tun da mun kare ta ga mu mun kare ta kuma ba mu fasa kare ta wa ba ba mu fasa yi maka iskili ba mu fasa fitar da kai ba in har da gaske ne kai Allah ne ya aiko ka kai dan gatan sa ne to ya gaggauta halaka mu ya gaggauta kama mu da azaba ubangiji ya jinkirta musu azaba bai saukar musu bai gaggauto musu da azaba ba saboda da farko ubangiji ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi ne ainihin annabin karshe daga shi babu wani manzo da Allah zai sake aikowa saboda haka risala sai ita ce khatimatul risalat sakon da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine sako na karshe al'ummomin da suka gabace shi duk wata al'umma idan ta yi taurin kai ta yi izgili ta yi irin rashin kunya irin wannan ubangiji yana tunduke ta ne gaba daya ubangiji yana share ta ne yanzu ba to Allah bai alkawarin zai share wannan al'umma ba saboda in waɗannan ba su yadda ba ta yi Allah ya fitar da waɗanda za su yadda daga tsakansu su zo su yi imani saboda ubangiji ba zai share su duka ba sannan kuma kowane annabi ubangiji yana bashi mu'jiza ce wacce take tsayawa daidai da jama'arsa daidai da zamaninsa ba ta wuce iyakokin zamaninsa da zarar ya wuce sai dai a baka labari annabi Musa Allah ya bashi sanda annabi Ibrahim ya jefa shi a cikin wuta da sauransu amma ba wani abu bane da yanzu zaka gani sai dai ka ji shi a matsayin labari in ka ji shi a matsayin labari zaka gaskata labarin dogaro da yadda da abinda ko da wanda ya baka labarin amma mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce mai dorewa domin alqur'ani shine babban mu'jizar da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani nan kuma ba bai ba ya da iyaka ba wani lokaci zai tsaya ba a zai dore ba wai daga su kansu ba shikenan alqur'ani ya tashi daga aiki alqur'ani zai ci gaba da zuwa har zuwa wasu ajiya har zuwa wasu tsarefu bayan su don haka in su ba su yi imani da mu'jizar da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ga sihiri ne suna ga kirkiraye suna ga wani ne ya koya masa to ai akwai waɗanda za su zo daga bayan su su za su zo su yi imani za su ga mu'jizar kuma za su gaskata ta saboda haka babu buƙatar ubangiji ya halaka su gaba ɗaya kuma hikimar ubangiji ai ta bayyana yayin da ƴaƴansu suka zo suka karɓi musulunci din su sun yi faɗa da musulunci amma ƴaƴansu sun zo shiga addinin musulunci Abu Jahl dan sa bai musulunta ba Ikrima ibn Abi Jahl ya zama ɗaya daga cikin dakaran addinin musulunci Walid ibn Mughira dan sa bai musulunta ba Khalid ibn Walid ya zama Saifullah al-Maslul sannan ka duba Wa'il ibn al-As dan sa bai musulunta ba Al-As ibn Wa'il Al-As ibn Wa'il dan sa bai musulunta ba Amr ibn al-As Hisham ibn al-As suka musulunta har ma jikansa Abdullah ibn Amr ibn al-As suka zo suka zama wasu manya wurare a cikin musulunci saboda haka in har su ba za su musulunta ba ubangiji ba a buƙata sai ya halaka su daga cikin tsirran su zai fitar da waɗanda suke rayayyu domin shi da yukhrijul hayya min al-mayyiti saboda haka daga cikin su a samu waɗanda za su yi imani su karɓa addinin musulunci don haka ubangiji da ya kare su bai halaka su ba sai suka haifi ƴaƴan da suka zo suka taimaki addinin musulunci daga baya saboda haka in ba su san wannan hikima ba har suna faɗar irin wannan magana to wani launi ne na kafirci daban wani salo ne na kafirci kawai suke so su gudu da shi shi da Allah yake gaya mutum cewa in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda idan muka jinkirta musu azaba zuwa wani dan lokaci kalmar umma a alqur'ani tana zuwa da ma'anoni daban-daban ko ta zo da ma'anoni daban-daban al'umma akan ambaci al'umma ana nufin ainihin wata jama'a wata jama'a wani yanki na jama'a akan kirawo shi umma wajada alaihi ummatan min an-nas yasqun ya samu wata jama'a daga cikin mutane suna shayar da wani kulli ummatin rasul ko wani kulli ummatin ajal kaga umma ana gana nufin wani bangare na jama'a wata qa'ifa ta jama'a akan kirawo ta da sunan al-umma hakan nan umma tana zuwa alqur'ani da ma'anar al-imam alladhi yuqtada bi shugaba wanda ake koyi da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta annabi ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa illa ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen Allah ya ce annabi ibrahim ya kasance ummatan shi kadai al-umma wato saboda shi mutum ne wanda ake koyi da shi saboda haka abadadin al'umma yake umma ai imam alladhi yuqtada bi shugaba ne wanda ake koyi da shi haka nan umma akan yi amfani da ita ana nufin wani dan lokaci kamar yadda yazo a cikin wannan aya wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ai ila ajalin ma'lum zuwa wani ajalin wanda yake sananne wa qala alladhi najaa minhum ma wadakara ba'da umma kaga Allah ce wadakara ba'da umma daya daga cikin mutanen nan biyu da annabi yusuf yayi mawazi wanda ya tsira daga cikin su wadakara sai ya tsira da wa'azin da annabi yusuf yayi masa da kuma sakon da annabi yusuf ya bashi ba'da ummati bayan dan lokaci ya riga ya wuce don haka ana amfani da kalmar umma ana nufin wani dan lokaci don haka tana zuwa da ma'anoni daban-daban to shi ne a nan ta zo da ma'anar lokaci wasu malamai suka ce a nan za ta iya ɗaukar ma'anar ma al'umma din za ta iya ɗaukar ma'anar wani tsare ku da al'umma domin Allah da yake jawala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda ila umma zuwa ga wani tsare ku wato muka jinkirta musu azaba ba mu kama su da ita ba har suka zo suka mutu har ƴaƴansu suka zo wato wata al'umma ta zo bayan su wata kuma al'umma ta zo wasu malamai suka ce al'azab anan a wannan aya ana nufin azaba na lahira ubangiji ya jinkirta musu azaba bai kama su da azaba tun a nan duniya ba ya bari sai an je lahira ya kama su da azaba wasu suka ce a ana nufin azabar duniyar ita kanta ubangiji ya dan daga musu kafa ba a saukar musu da abin da zai halaka su gaba ɗaya ba ubangiji kuma bai kama su da azaba ba a nan a lokacin da suka fara karyata annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yakin badar shine ila ummatin ma'duda a yakin badar waɗannan manya-manyan sanadidin quraish jima-jiman quraishawa da a yakin badar duk aka kashe su kuma kisa na wulakanci kuma a hannun waɗanda suke tsammanin da su isa ba su ne suka kashe su kaga wannan wata azaba ce to Allah yake cewa wala in akharna lahum al'azaba ila ummatin ma'duda idan muka jinkirta musu azaba zuwa ga wani dan lokaci wanda yake kididdigagge la yaquluna ma ya'tisu za su rika cewa me ya tsare azaba dan da ne ba ta zo ta same mu ba Allah ya ce ala yawma ya'tihim laysa masrufan to saurara ranar da azaba za ta zo to babu abin da zai kawar da ita da kansu azaba ce wacce ba za a kawar da ita da gare su ba wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin da suke izgili da shi shine wannan azaba da wa haqa bihim zai tabbata a kansu ubangiji ya yi amfani da kalmar da fi'ilin haqa wanda fi'ili ne madi duk da cewa lokacin da ake gaya musu maganar abin bai zo ba wanda kuma mun faɗi wannan salo ne na alqur'ani a gurare da daban-daban aka yi amfani da fi'ili mabi ana nufin al-istiqbal ana nufin mustaqbal ana nufin abin da zai zo nan gaba domin a tabbatar maka da cewa wannan abu mai aukuwa ne tabbas babu makawa to kamar ma ya auku sai mun ga sai ayi amfani da fi'ilin da yake mabi a ce wa haka ma'ana tabbatar aukuwarsa wato aukuwarsa abu ne tabbatacce kamar ma ya faru duk da yanzu da ake magana da ku bai faru ba to amma ku dauka kamar ya faru Allah ya ce
ولئن رزقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن رزقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور
الله وقفك سركية ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يغوص كفور وبنجد يانا غير من أيضا أن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أوسا ليت كافرين ستأكد أوسا da yadda suka rika zai kawo kansu ko suka dinga koyi munafici ko kafirci a zuciyarsu suna san Allah ba cikin sarki bai san abin da suke koyewa a zuciyarsu ba da yadda suke yi wa manzo Allah izgiri cewa dan bai zai kawo su azabar ba in har da gaske yake kawo su azabar duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yana ci gaba da yi musu wa'azi duk da wannan taurin kan nasu sai Allah ba cikin sarki kuma ya ci gaba da kai amana cewa to mutane dangane da da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita gida biyu akwai waɗanda suke karɓar abin da Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi su yi imani zama da suna da imani a zuciyarsu don haka komai ya same su suna sani daga Allah akwai kuma waɗanda suke mutune ne Allah in ya musu ni'ima ba sa godewa in kuma ya jarrabe su ba sa sanin wannan jarraba daga Allah take su yi haƙuri to ubangiji sai ya kasa mutane gida biyu waɗanda suka san Allah suke juriya suke haƙuri suke gode masa da waɗanda ba su san Allah ba babu juriya ba haƙuri babu godewa Allah shine yace wala in azabna al insana lalle idan muka dantanawa mutum wala in azabna al insana minna rahmatan lalle tabbata hakika idan muka dantanawa mutum wata rahama daga wajenmu thumma laza'naha min sanna muka karbe ta daga wajensa innahu la yusu lalle shi tabbata hakika me yawan dai ba kauna ne kuma me yawan kafirci wala in azabnahu na'ma kuma nan dai tabbaci hakika idan muka dandana masa wata ni'ima ba'da dharra amsatu bayan wata cuta da ta same shi la yaqulanna dan dai tabbaci hakika zai rika cewa zahaba sayyi'atu anni mura da abubuwa sun tafi gabari na innahu la farihun fakhur lalle shi mai alfaharin girman kai ne fakhur bi fariya Allah ya ce illal ladina
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر أجر كبير
الله يجي إلا الذين صبروا سيري ولن سكي حقوني وأمن الصالحات سكي أيك نقلي أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ولن سنة وتقابرة تمسبب ومسنة ولن داود بكرمة تقاقى آيات الله مأوك كسر كي يرمى أبو بلامين الله يباب العبار الجوى idan ya shafi dan adam al insanu anan malamai sun sabani wanda dan adam yake nufi wasu suka ce ana nufin jinsul insan ko ma wanda irin dan adam saboda haka mu'mini da wanda ba mu'mini ba wato mu'mini da kafiri sun shiga anan al barru wal fajir mai biyayya mai da'a ga Allah da wanda yake fajiri duk ya shiga karkashin lafazin al insan dalilin da yake nuna cewa kalmar al insan anan tana gane dukkan wani wanda yake karkashin jinsi na dan adam jinsi na mutum to gaciya da Allah ya yi daga karshe illal ladina am illal ladina sabaru domin to gaciya kullun tana nuna fitar da wani abin da zai shiga cikin magana da ta gabata ba dan an kawo to gaciyar ba to gaciyar ita ce kawai za ta fitar da wannan abin ya shiga cikin abin da ya gabata saboda kaga kenan al insan jinsil insan ake ne wasu kuma suka ce ana nufin al insan anan al kafir kafiri ake nufi da wannan saboda sigofin da aka bayar sigofi ne da kafiri kamar al-yasu ɗaya ba kauna da garamar Allah sifa ce ta kafiri innahu la ya'asu min ruhillah illa al-qawl kafir babu mai ɗaya ba kauna daga rahamar ubangiji sai mutanen da suke kafirai saboda kafirai su suke da su suke ɗaya ba kauna daga rahamar wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa ad-dallun wane ne yake ɗaya ba kauna daga rahamar ubangiji in ba batattu ba saboda ka kafirai suke ɗiba wannan kauna daga rahmar ubangiji sannan kuma karshen ayar aka ce la yaqusu kafur kaga kalmar kafur tana nuna kenan kafiri ake nufi anan kafiri ake nufi da wannan ayar wasu suka ce a ayar tana nufin dukkan wani wanda bai sifantu da sifa ta hakuri ba wanda bai sifantu da sifa ta godiya ba ko da ba kafiri bane to yana da hali irin da kafiri saboda haka ayar sai ta zama ta game kowa da kowa sai waɗanda ubangiji ya yi to gajiya ubangiji yana ba mu labarin cewa shi ɗan adam lokacin da wata cuta za ta same shi bayan da yana cikin jin daɗi sai ya ɗeba ƙauna ya ɗauka cewa nan gaba ubangiji ba zai yaye masa ba ya kafircewa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa gabanin haka domin zai manta da cewa ai da can Allah ya yi masa ne idan wata cuta Allah ya saukar masa bai sai ya manta da cewa da shi Allah ya ba shi lafiya ya dade yana fantamawa da lafiyarsa daga baya Allah ya san kuma sai ta wannan ne ba da ubangiji ya masa sai ya manta da ita kuma sai ya yi wa kauna cewa ubangiji zai ce yayi masa wannan cuta din idan da wadata yake da ita ubangiji ya karbe wadata din sai ya manta da cewa ko ya taba yin wadata gaba ɗaya kuma sai ya yi wa kauna da cewa ubangiji nan gaba zai ba shi domin kafiri abin da yake tsammani ko kuma wanda ya sifantu da irin sifa ta kafirai lokacin da ubangiji ya bashi ni'ima abinda yake tsammani wannan ni'ima ta zo masa ne ba zata haka nan ta zo masa kasaha ba zata don haka lokacin da ya rasa ta sai ya ce kai anya ko za a iya maimaita wannan sa'a wannan ba zata ko za ta kuma maimaituwa sai ya yi ƙauna don haka ba zai gode wa ni'imar da ya samu ta baya ba domin baya tunanin Allah ne ya bashi sannan kuma ba zai sa tsammanin ubangiji nan gaba zai iya bashi abin da ya fi wanda ya bashi a da ba domin yana tsammanin ba za ta ce ta bashi to shi yasa ubangiji ya ce wannan ɗabi'a ce ta kafiri ba ɗabi'a ba ce ta mumin mutumin da ya san Allah shi ke bayarwa shi ke karɓewa ba zai taɓa zaton cewa ba za ta ce ta bashi ba ko katsalan abin ya same shi kawai sa'a ce amma ba wai ubangiji ya riga ya kaddara masa ba kuma ba zai taba wato mumini ba zai taba ɗeba kauna ba ko ma da yayi ubangiji ya shafe shi da shi ba zai taba fitar da rai ba tunda ya san taskar gaba daya a hannun ubangiji take da a ce a hannun mutane take zo ta kila su yi ruwa amma ubangiji ai baya ruwa qul law kuntum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura Allah ya ce da a ce ku kuke rike da taskar rahmar ubangiji da sai ku rike su dan adam sai ya dinga ruwa domin dan adam mutum ne mai ruwa mai yawan ruwa haka ma Allah ya ce wa kana al-insanu qatura mutum dan adam mutum ne mai yawan ruwa ayoyi da daban-daban a cikin alqur'ani sun zo inda suke sifanta hali na dan adam da cewa dan adam wanda bai sa Allah a zuciyarsa ba duk sanda ni'ima ta same shi baya tuna Allah sai ya taba kaura a cikin ni'imar sa duk sanda kuma ubangiji ya shafe shi da wata da wani bala'i to a kuma lokacin ba za ka same shi mai hakuri ba sai ka same shi mai dai ba kauna sai ka same shi mai yawan abin nan ka mai yawan abin nan kurbatu duk inda ya zauna yana kai kukan ubangiji abin da ya same shi Allah madaukakin sarki a cikin suratul isra yana cewa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa la'a bi janibihi wa idza massahu ash-sharr kana ya'us idan ainihin muka ni'imta dan adam da wata ni'ima a'rada sai kawar da kai daga kuma ayoyin ya kawar da kai daga wa'azi ya kawar da kai daga addinin Allah wa la'a bi janibihi ya dinga nesa da jikin sa ma idan da ana ganin shi gurin karatu sai a daina ganin shi ai wai shi yanzu yayi kudi yayi wadata ya zai shigo cikin talaka wani ya ce shi ai ba zai iya shigowa cikin sahu a yi sallah da shi ba don ba zai iya ainihin haɗa sahu da talakawa ba saboda haka ko dai yaushe sai dai ya sallarsa a gida saboda bala'in girman kai shi yanzu yana ganin ya fi ƙarfi ne shiga cikin jama'a a araba wala abi jalil ya yi nesa da jikinsa ba za a taɓa ganin shi cikin jama'a ba ba za a gani gurin aikin Allah ba wa idza masahu ash-sharru kana ya'usa duk sanda wani sharri kuma ya same shi sai ka same shi mai ɗaya ba kauna ne kuma duk inda ya zauna raki yake yana kuka shi ga halin da yake ciki Allah madaukakin sarki a cikin a ƙarshen suratul fussilat yake gaya mana la yas'alu al-insanu min du'a'i al-khair wa in massahu ash-sharr fa ya'usu qanut dan adam baya gushewa baya kakkautawa wajen roƙon alkhairi to kuma duk lokacin da wani abu mara daɗi ya same shi sai ka same shi mai ɗaya ba kauna ne mai fitar da tsammani wala in adatnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wala in rujta ila rabbi inna li 'indahu al-husna Allah ya ce idan ainihin muka dantsana masa wata rahama bayan da yana cikin wani matsi yana cikin wata wahala sai ka je yana cewa wannan ai da mun rabona ne kokari da ni inna ma utitu 'ala 'ilmi 'indi ai faɗi tashi da ni ilimi da ni basira ta shi ta Allah da ta sa samu wannan mu da muka yi irin wannan faɗi tashi ba inda ba mu leka ma ya za a ce mu ba mu kudi ba wani ba da ya dubi kansa sai ya ce ai ni dole ba ni ni dole ba ai daga ganin zubi da ba su mutuna kaga wannan ba zai gode Allah ba in ya samu ba zai yi wa Allah godiya ba saboda haka sai ya yi ta ban kaura lokacin da ya samu cikin kudin ya yi ta albaga da sa a ciki sai kuma lokacin da ubangiji zai same shi da wani abu na azaba to kuma a lokacin za ka same shi mai yawan dai ba kauna Allah yana cewa idza massan nasa fadurra wa idza massan nasa durra da'u rabbahum munibina ilayhi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun idan muka samar wa mutane wata cuta wato wata cuta ta samu mutane sai ka gansu suna ta addu'a gaba ɗaya suna zuwa ga ubangiji sannan idan ya dandana musu wata rahama sai ka ga wasu mutane daga cikinsu kuma sun koma shirka maimakon kuma su gode wa Allah Allah ya ba su ni'ima ya ba su wadata sai ka ga suna bin bokaye sai kaga suna bin bokaye gani suke in ba sa bin bokaye wadatar nan za ta kuce daga hannunsu su ne gurin ɗayan duba ɗayan duba su yi kuɗi su kuɗance a dalilinsu su yi ta ba su kuɗi in mai neman mulki ne ya samu shugabanci ya samu mulki to shi kenan zai ga wannan ɗan duban da ya riƙe shi ya samar masa mulki sannan kuma in ya sake shi za a faɗi mulkin zai fita daga hannunsa saboda haka kullum yana kai kawo wajensa yusabbihu bihamdihi yana tasbihi yana gode masa kullum to kaga wannan shirka ce ga ubangiji bayan ubangiji ya yi wucin da yake bayan Allah ya maka ni'ima da kuma ka tuna ubangiji ka gode masa sai ka ainihin koma kana yin shirka da shi Allah yake cewa wa idza azabna an-nas rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnutun mutane idan wata rahama ta same su sai kaga suna fariya da ita suna farin cikin girman kai da ita idan wani musiba ta kuma same su saboda abinda hannayensu suka tsoruta sai ka ga mutane sai ka gansu wato suna ɗeba ƙauna daga rahamar ubangiji ayoyi da dama a alƙur'ani sun zo suna wannan irin wannan batun kuma duk sifanta hali ne na ɗan adam wanda yake butulu wanda zuciyarsa babu imani zuciyarsa babu alkhairi a ciki wanda yake mumini ya san samu da rashi daga Allah dadi da rashin dadi daga Allah, lafiya da cuta daga Allah, kudi da talauci daga Allah. Mu'mini duk ya san wannan, ya san Allah shike bayarwa shike hanawa. Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin wasu daga cikin rasail dinsa yana cewa duk abin da yake samu mutum in ya kasance abin da zai faranta masa rai, to wannan ni'ima ce daga Allah, ni'ima ce bayyananniya, shi da kansa ya san ni'ima ce. Idan kuma ya kasance abin da zai munana masa ne, ba zai ji dadin sa ba. Ibn Taymiyyah ya ce shi ma wannan ni'ima ce, min jihati annahu yukaffaru anhu khatayahu, saboda ai za a kankare masa laifukansa a dalilin wannan bala'in da ya same shi, a dalilin wannan abin bakanta rai da ya same shi, Ubangiji zai kankare masa laifukansa kuma ya sa kanka masa akan hakurin da zai yi da juriyar da zai yi. Sannan kuma wataƙila a ciki akwai wata hikima wanda shi bai santa ba, Allah shi ya san hikimar. Ubangiji ya samar masa ya samar masa wannan abin da zai bakanta masa rai saboda wata hikima. Allah yana cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tayi wato kuke abun alhalin akwai alkhairi tattare da shi gare ku, tayi kuma ku so abu a cikin kuma abu akwai sharri gare ku, domin ba ku sani ba. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shine ya sani, shi yake da cikakken ilimi, ku ba ku da wannan ilimi. Saboda haka Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo cikin hadisi yakan hukunta wa mu'mini hukunci, idan ya kasance wannan hukuncin da ya hukunta masa abin da yake alkhairi ne, shi kenan sai gode wa Allah. In asabatu sarra sabar fa kana khairan lahu, annabi ya ce ajaban li amri mu'min, abun mamaki al'amarin mu'mini, al'amarin mu'mini babu wani abin nashi da yake tafiya a banza. Saboda haka mu'mini abun mamaki, in asabatu sarra shakar fa kana khairan lahu, idan abin farin ciki ne ya same shi abin daɗi sai ya gode wa Allah, wanda sai ya zama alkhairi gare shi, domin Ubangiji zai ƙara ninninka masa ya rubanya masa abin da ya bashi. Wa in asabathu dharra, idan kuma wani abu ne wanda yake mara daɗi ya same shi sabar, sai ya haƙuri kana khairan lahu, wanda ba ya zama masa alkhairi, domin Ubangiji zai bashi ladan haƙuri. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, annabi yace ba kowa yake samun wannan ba sai mu'min. Amma da ba mu'mini ba, mutum ne mai kakaci, mutum ne mai raki. Inna al-insana khuliqa halu'a, idza massahu al-khayru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a illa al-musallim. Allah madaukakin sarki yace mutum Allah ya halicce shi da ciwon kwadai, shine halu, mutum mai ciwon kwadai. Idza massahu al-khayru jazu'a, in sharri ya same shi abu mara daɗi sai ka same shi raki. Inda ya zauna sai ya faɗi matsalarsa, duk inda ya zauna sai ya kuka, sai an san yana cikin wani matsala, ba zai iya rufe bakinsa. Wa idza massahu alkhairu manu'a, in kuma alkhairi ya same shi, sabo ya same shi, sai ka same shi dan kamo ne, baya babbar ruwa, manu'a ne baya babbar ruwa. Allah ce illal musallin, sai waɗanda suke masallata, ma'ana sai mu'minai. Allah ya sifanta su da masallata, domin sallatan halin fashadu wal buka, sai wanda suke da sifa ta masallata na hakika, su ba za ka same su da waɗannan sifofi ba. Ibn Taymiyyah ya ce to idan ya kasance alkhairi da sharri gaba daya dukkan su daga ni'imomin Allah ne, alkhairi ni'imar Allah ce, kuma ni'ima ce bayyananniya da kowa zai fahimci haka, amma sharri duk da ni'ima ce daga Ubangiji, wanda umarar daɗi ya same ka ita ma ni'ima ce, tunda Ubangiji zai kankare maka laifukanka kuma ya sakanka maka akan duniyar da kai. To waɗannan duk ni'imomi ne, sai dai ni'ima ta biyu ba bayyananniya ba ce, ba kowa ke gane ta ba. Ya ce to dukkan waɗannan ni'imomi suna buƙatar godiya, suna kuma buƙatar haƙuri. Ni'imar babu tana buƙatar haƙuri kuma tana buƙatar godiya, ni'imar ainihin samu akwai tana buƙatar haƙuri ita ma kuma tana buƙatar godiya. Ni'imar da take ta abu marar daɗi kowa ya san wannan tana buƙatar haƙuri, fahtiyaju hadira sabri zahir, kowa ya san tana buƙatar haƙuri, baya buƙatar a ce da kai ni'imar babu, ni'imar talauci, ni'imar cuta, ni'imar tsangwama da wasu za su yi maka tana buƙatar ka yi haƙuri, wannan kowa ya san da haka. Amma ni'imar samu a ce ita ma tana buƙatar haƙuri, sai ka ci da wani haƙuri, gashi kana da shi, Allah ya ba to kuma me za ka kai hakuri an ba ka kuma ce yi hakuri domin kana bukatar hakuri bisa da'a ga Ubangiji domin in ba kai hakuri ba za ka ba Allah sai ka jure sai da juriya za ka ba Allah domin abubuwan da zai hana ka bin Allah sun karu sannan tarkon shedan ya yawaita a jikinka shedan ya sanya maka tarkunansa da dama saboda ka shahawat ba za su bar ka bi Allah ba in ba kai da gaske ba saboda ka sai ka tarsasa wa kanka saboda ka ita kanta ni'matu sarra ta tadu ila sabr ala ta'ati fiha tana buƙatar kai hakuri in dukiya Allah ya ba ka kai hakuri ka ciyar fi sabilillah kuma ka gudanar da ita cikin abin da zai jawo maka yarda Allah kuma ka nemi haɓakar ta da abin da zai jawo ta hanyar da Allah ya yarda da ita kada ka haɓaka dukiyarka ta hanyar da ba ta dace ba wani lokacin da yake da samun lokacin ya fi sabawa Allah wajen nemansa lokacin da ba ya da shi wataƙila dabbo yake wataƙila ƙwaro yake wataƙila birkila ne wataƙila lebura ne wataƙila aiki ne yake yi da kowa ya sani to amma lokacin da ya ga ya samu sai ka ga shi ne wato ya fi kowa sai shi yambaki a lokaci dai sai sai shi a ta miliyan ɗari kuma kaga ana rigima da shi akan cewa halal ne wai in ya bari za su bar wa Allah shi ko kuma abin da yake banda yasa wai kai ya bar wa Allah to jo akai sai ka ci haramtun da Allah ya ci akwai wanda suke faɗar haka hatta a cikin ma'aikatan gwamnati akwai wanda suke cewa in ba mu sata ba ai Allah suna yi suna satar kuɗi su gina cututtuci mu ma ya kamata mu sata mu biya masallaci masallaci ba buƙatar kuɗin ka na sata to kaga mutum ne zai ce wai wani yana laifi don haka shi ma ba laifi kaga wani da ya rubuto ba da mai tambaya wai shi ya yi zina da wata arziya don ya wulata ta don ya cuci ta ce ɗani ya ce to kai kanka ka wulata ta domin hatta su ba kunta madiyan ka ya shiga cikin mahai abin nan ya shiga cikin gaban arziya wanda ya kawo wulata wannan bani wanda ka wulata kanka to irin wannan ne mutum ya ce zai yi sako wai saboda Allah ba suna yi zai saba wa Allah shi ma zai ci haram saboda Allah suna yi in Allah ya je lahira aka ce Allah suka huta sai ka ce to zan bi su saboda sun tafi ni ba bara ku bi su tunda ana ba ka bi su can ma sai ka bi su amma a can ba zai so ya bi su ba to dan ne za ka bi su anan ubangiji bai ce kai koyi da Allah ba da mutanen kwarai aka ce kai koyi in Allah za su cika duniya da sabon Allah kamar su yi ta yi sabon nan babu inda zai kai su Allah ya gaya mana sako yana jawo azabar Allah ne da fushin Allah ba yadda Allah yake jawo ba ba saboda haka ita ma ni'ima tana buƙatar haƙuri kamar yadda rashi yake buƙatar haƙuri shi yasa wasu daga cikin magabata suke nuna mana cewa wato ita ni'ima ma ta ma fi buƙatar haƙuri saboda sama da ba rashi